lokacin da aka ce an samu yamutsi, wanda yamutsin zai iya hana samun man fetur din nan ya isa wuraren da ake bukatan su, dole farashi yakan tashi. Dan abinda jama'a kuma ƴan kasuwa suke tunane shine wannan tashin hankali yana iya jan yaki. Idan aka fara yaki tsakanin misalin kasar Iran da Amerika, zai iya haifar da ake jiragen ruwan da za su dauki mai zuwa nahiyar Amerika ko kuma tarayyar Turai, za a iya samun matsala. In kuma aka ce ba a samu man nan yana shiga akai akai ba, ba da jimawa ba, dan man da aka aje kai amfani da shi bayan sati ɗaya sati biyu an dade wata ɗaya, za a ga cewa an shiga halin kakanuka.
To kamar wannan zaman doya da manja da ake tsakanin ita Amerika da Iran, kamar wannan matsalar za ta haifar da tsaiko kuma a gabas ta tsakiya?
Zai iya haifarwa, saboda ka san yanayin yanda siyasar duniya take a yanzu. Kusan idan Amurka ta afka ma kasar Iran, ba lalai bane Iran ta samu karfin da za ta iya afka ma Amurka, amma za ta iya afka ma wanda suke ganin bakin su ɗaya da kasar Amurka. Misali, za ta iya afka ma kasar Kuwait ko kasar Saudi Arabia ko irin waɗannan kasashe, ko kuma ma su hana hakoman daga kasar Iraq, wanda suna da jama'a musamman mabiya a ɗariƙar Shi'a a kasar Iraq. To duk lokacin da aka ce a nan wurin za a iya samun abinda zai hana ruwa gudu, wato ya hana samun a ɗauki man fetur ɗin nan, zai iya tada hankalin duniya ma baki ɗaya, ba kasar Amurka da Iran kawai ba.
Yanzu misali, kamar akwai batun hannun jari na duniya da ya ɗan ƙara sama kaɗan, misali irin na Dutch Shell na kasar Jamus da kuma na Ingila. Kamar yanzu ita Najeriya za a iya cewa da take tana da albarkatun mai, za a iya cewa wannan matsalar da aka samu kamar zai iya wani tasiri ga kasar?
Wato baka farin ciki da din ka samu karuwa ta dalilin da wani ya samu raguwa, amma mu a tattalin arzikin mu na Najeriya kusan abin jin daɗi ne, saboda mai farashin mai ya karu, kuɗin shiga zuwa asusunmu kuɗin za su karu. Kuma dama Najeriya muna cikin wani halin kakanikayi na bashi ya fara yi mana yawa, muna neman ta inda za mu karɓi haraji ko kuma mu sai da wasu daga cikin ababenmu don mu samu a biya basukan nan, kuma a samu kuɗin da za a iya matalakawa abubuwan da za su ji daɗi su yi walwala. Amma kamar yadda nace, babu dalilin da za ka yi murna don kai ka samu ƙaruwa wani yaro.
An kwashe shekaru da dama ana samun saƙon saƙa tsakanin ita Amurka da ƙasar Iran. A baya-bayan nan, misali ficewar da ita Amurka ta yi bisa yarjejeniyar nukiliya, kamar yanzu me ake tsammanin wannan abin zai haifar tsakanin Amurka da Iran?
Ina ganin ƙasar Amurka tana kuskure, saboda rashin yin adalci na ababen da ke faruwa a nahiyar Larabawa, wato Middle East. To rashin adalci yakan kawo tashin hankali. A yanzu ababen da ƙasar Israel ke yi a Palestine da sauran wurare, kuma Amurka ta kyale su, ta tsawata musu. Haka nan abin da ƙasar Saudi Arabia ke yi a Yemen. Wannan rashin adalcin ba abin da zai haifar sai rashin zaman lafiya.